الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyarmu ga Allah madaukakin sarki ta farko da ta karshe da ya bamu dama muka saki haduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin darasi na 10 cikin darussan wannan littafi na Al-Muharrar fil Hadith wallafar Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi Allah ya yi masa rahama yau 25 ga watan Rajab shekara 1443 bai hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 27 kenan ga watan 2 na shekara ta 2022 miladiya muna karatu a cikin Kitabut Tahara kuma jiya mun bude babi wato sabo fil na babu sifati wudu'in babu sifatil wudu'i wa fara'idihi wa sunani babin da yayi bayani dangane da siffar alola daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wato yadda menene a cikin alolar farilla menene a cikin alolar sunna wannan duk yana cikin abin da zamu koya a cikin wannan babi idan ba ku manta ba jiya an karanta mana hadisin Usman ibn Affan amma ba mu fassara shi ba muka ce sai a yau in Allah ya so mu karanta mu fassara sannan kuma mu karanta hadisan da suke gaba doka tunda an karanta bari ku ji shi kawai kai tsaye an Yunus an ibn Shihab an Ata anna Ata ibn Yazid al-Laythi akhbarahu anna Umran maula Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akhbarahu anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat thumma tamadmada wastanthara ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر والحديث كما يدعى كجيشي أنكر أوشني تهنير يونس واتوشيني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب دقى ابن شهاب شيني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي shi Ata ibn Yazid al-Laythi shine wanda ya labartawa ibn Shihab cewa Umran maulan Uthman ibn Affan ya labarta masa cewa ga yadda wato Uthman ibn Affan yayi alola ana fahimta ko malam a cikin salon sa yakan kawo hadisi amma sai ya gutsuro daga cikin ruwa daga cikin wadanda suka ruwaito hadisin rijal din da suke ciki ba dole sai ya kawo gaba daya ba amma zai gutsuro daga wadansu saboda wata manufa dangane da nuna karfin hadisin da kuma karfin wadanda suke cikin marwaitan hadisin an fahimta ba dole ne ya jero su gaba daya ba amma kuma ba dole ne ya je karshe ya ce daga Abu Huraira ko daga Aliyu ko daga Usman ko daga wani daga kan sahabi kamar yadda ka saba ji a cikin bulugul maram ba wannan saboda yana da wadansu fa'idoji da yake karawa daga cikin ilimin hadisi wanda wadancan ba sa da shi shine yace Umran maulan Uthman ibn Affan ai kun san maula tun daga cikin karatunmu na umdatul fiqhi shine tsohon bawa wanda aka yanta, sai a ce mishi maulan wanda ya yanta shi. Shi wato Umran ya labartawa Ata ibn Yazid al-Laythi cewa Uthman ibn Affan shi da kansa yace a kawo mun ruwa in yi alola a gaban jama'a. Lokacin yana khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama ɗaya daga cikin assignment ɗinsa na khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan gudanar da al'amura na siyasa da mulki hadda kuma gudanar da karantarwar addini. Don haka sai wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa yake nuna musu ga irin yadda yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke alola. Shine ma'anan da'a bi wudu'in, ya kira akan a kawo masa ruwan alola, shine alwudu'u anan, ko alma'u alladhi yutawaddau bihi, ko kuma al-ina'u alladhi yudau fihi alma'u lilwudu'. Fatawadda'a, sai yayi alola, sai ya faɗi yadda ya yi alolan. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, da ya fara, sai ya fara da wanke tafukansa guda biyun nan har sau uku. Thumma tamadmada wastansara, sannan sai ya kurkure baki, sannan ya face hanci. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, sannan ya wanke fuskarsa yana maimaitawa har sau uku. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat, sannan ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwar hannun shi ma sau uku. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik, sannan ya wanke hannunsa na hagu kwatankwacin yadda ya wanke na dama. Sau nawa kenan? Sau uku, kuma irin yadda ya wanke na daman da kuma adadin wankin da yawa na daman duka iri daya. Thumma masaha ra'sahu, sannan sai ya shafi kansa. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalatha marrat, sannan ya wanke kafarsa ta dama zuwa idan sawu shi ma sau uku. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni thalatha marrat, sannan ya wanke kafarsa ta hagu zuwa idan sawu ita ma sau uku. Thumma ghasala rijlahu al-yusra mithla dhalika, ya wanke kafarsa ta hagu ita ma irin yadda ya wanke ta dama. Irin yanayin kyan wankin da irin adadin wankin duka irin yadda yawa ta dama, haka yawa ta hagu. Thumma qal, sannan sai shi Uthmanu sai ya cika da cewa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama, da idanuna naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yayi alola a gabana irin wannan alolan da kuka ga nayi. Thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yana gama alolar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, duk wanda yayi alola kwatankwacin irin wannan tawa. Thumma qama faraka'a raka'atayn, sannan sai ya tashi yayi sallah nafila raka'a biyu bayan irin wannan alola. La yuhaddithu fihi ma nafsuhu, a cikin wannan sallah baya labari da zuciyarsa, baya zancen wani abu da zuciyarsa wajen sallarsa ko wajen tunani na khushu'i a cikin sallah. Baya zancen duniya, ya kakkabe zuciyarsa daga tunanin wani abun da ya shafi duniya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, an gafarta masa duk abun da ya wuce na zunubanta. Qala ibn Shihab, al-Imam az-Zuhri yace wa kana ulama'una yaqulun, malamanmu sun kasance suna cewa da mu, hadha al-wudu'u asbahu ma yatawadda'u bihi ahadun lis-salah, wannan alola da kaji irin wanda Uthman ibn Affan ya koyar ita ce irin alolar da tafi cika wadda kowane mutum zai iya yin ta domin sallah. Muttafaqun alai, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki wajen fitar da shi. Wa hadha lafzu Muslim, wannan lafazi da kaji na Imam Muslim ne. Wa qala al-Bukhari, a cikin riwayar Imam al-Bukhari cewa yayi thumma tamadmada, sai ya kurkuri baki wastan shaka ya sheka hanci wastan sara kuma ya face a cikin wancan riwayar ta Muslim ce ji kai ya ce summa tamadmada wastan sara ya kurkure baki ya face hanci ba sai ya ce ya sheka ba domin an san ba a facewa sai an sheka amma shi Bukhari a cikin riwayar sa sai da aka faɗi shekawar kafin aka faɗi facewar an fahimta to a cikin wannan riwaya da kuka ji dai kun ji malam ya fara da sunan Yunus ne Yunus nan shine Yunus ibn Yazid al-Aili al-Qurashi shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Ibn Shihab tunda dama auren sa ya karba Ibn Shihab ne Zuhri sannan kuma wato maula ne shi na wato Muawiya Ibn Abi Sufyan kuma ya kasance babban malami ne da ya karatu a wurin wato Ibn Shihab ne Zuhri kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya rasu a Misra ne shekara ta 159 bayan hijira shi din kuma daga Ata Ibn Yazid al-Laythi shi kuma daga Humran wannan Humran din kuma sai ga yance maka maulan Uthman shi Humran sunansa Humran Ibn Aban Ibn Khalid shi ma yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shi bawa ne na Uthman Ibn Affan wanda wato Khalid ibn Walid a wurin yaki ya ciyo shi da yaki sai ya zo ya bada shi ga Khalifa Uthman ibn Affan ya zama cikin rabonsa wanda ake rabo na yaki daga cikin ganima shi kuma Uthman sai ya yanta shi kaji musulunci da ya yanta shi sai ya karantar da shi addini da fa an kamo shi a matsayin arne ne da ya zo a matsayin bawa ya musulunta sai Uthman ibn Affan ya yanta shi sai ya karantar da shi addini ya zama ɗaya daga cikin makusantansa cikin almajiransa shine yau albarkacinsa muke cin wannan hadisi kaga yanda musulunci ya rika gina mutane kenan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke za a dauko mutum a bawa a madadin su bautar da shi su ci amfaninsa su ci amfanin karfinsa sai su ce wannan karfi da kwakwalwa zai amfani wa addini sai su yanta shi in ma ba yanta shi ba sai a yi masa gata irin wadda ta fi ta da a zamaninmu idan mutum yana da bawa a lokacin sahabbai zai musu dinki iri daya dinkin sallah iri daya zai rika musu in za su ci abinci tare za su ci in za su yi aiki sai sun koya ya taya shi haka sahabbai suka rika bayi ta yanda bawan ma baya bukata yanta shi don ya fi samun gata sama da garin su shi yasa ko ka take shi ba zai gudu ba wannan shine tsarin da musulunci ya dangane da bayi haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shi yasa baka taba jin wani yayi kuka wai shi bawa ne ada sai dai yanzu ne masu rubuce-rubuce ɗan zakin baki za su ce wai a musulunci akwai bauta a musulunci an yi wane ne an yi wace ce duk ƙaryar banza ne wallahi musulunci shi ya ƴantar da mutane kuma shi ya bawa bayi ƴanci sama da na ƴantattu haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi in ka ga wani a yau ko a jiya ya bata wannan tsari shi ya bata a karan kansa amma ba batawar musulunci bane kuma kaji an ce an karbo daga Uthman ibn Affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kenan kuma sirikinsa babban sirikinsa wanda babu wanda ya dauka irin nasa Uthman ibn Affan yana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna a duniyar nan gaba daya. Ya rasu ta hanyar shahada bayan an kashe shi a ranar Juma'a da yamma 18 ga watan Zulhijja yana karatun Al-Qur'ani kuma da azumi a bakinsa. Yana da shekara 82 Allah ya karbi ransa ta hanyar shahada dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi mutuwar shahada kuma hakan akai to Uthman ibn Affan shine wanda ya karantar da mu wannan alola yace kuma kai tsaye daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani to kamar yadda kaji a cikin wannan hadisi a takaice Uthman ibn Affan cewa yayi bayan ya tara mutane yace ba fa mulkin ka dai za a yi ba har da karantarwa ma za a hada shine yace ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alula ta ya ga wani yana alula amma an fara kauce hanya ko akwai kuskure sai yace ku zo in nuna muku yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke alula don haka aka kawo ruwa sai yayi alula irin yadda kuka jin nan ya wanke hannayensa guda biyu tare a lokaci guda sau uku a jere da nace lokaci guda ku gane ba a wanke wannan hannun sau uku sannan a wanke wannan sau uku in kai aka kai ba yadda yake a cikin sunna ba shine duka biyun zaka hada ka wanke daya ka sake wankewa biyu ka sake wankewa uku an fahimci wannan da ya gama wannan sai kuma ya ɗebi ruwa ya sa hannunsa a cikin wannan gwangwanin da aka kawo ruwan sai ya ɗiba sai ya kurkure bakinsa ya ce ta magmaga wastan shaka wastan sara kamar yadda yake cikin riwayar Bukhari an fahimta da ya ɗiba sai ya kurkure bakinsa bai ce ya sake ɗibawa ba sai ya ce maka kuma ya shaka hanci kuma ya face da ɗibawa nawa ɗibawa ɗaya kamar yadda zamu ji a can gaba a cikin hadisin Abdullah ibn Zaid sai ce da kamfata daya bi garfatin wahida da kamfata daya wannan kamfatar da ita za a kurkure baki ai akwai dan abin da zai rage bayan ka kurkure bakinka da shi zaka shaki hanci kuma da shi zaka face an fahimta wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kowa ya gane wannan bayan ya gama wannan sai ya sake dibo ruwa sai ya zuba a fuskarsa sai ya wanke fuskarsa ko ina abinda ake kira fuska shine dukkan abinda kake kallo da shi na daga tsayi da kuma fadi duk abinda yake fuskantar mutum idan ka hango don haka daga kan matsirar gashinka ko inda gashi ya saba tsira idan kai baka da gashin a wurin ba za ka ce sai ka koma inda gashi yake ba in yana can nesa a'a daga inda gashi ya saba tsira zuwa inda wato karshen haba yake ta kasa ana fahimta daga sama zuwa karshen haba ta kasa sannan daga gefe da gefe kuma daga bakin kunnanka daga bakin kunnuwanka guda biyu zaka wannan zagayen shine fuska an fahimta wannan zagayen shine fuska idan mutum bai wanke cikin nan ba bai yi laifi ba domin shi baya cikin alwajihu don ba a hango shi an fahimta amma mustahabbi ne sunna ne don an ga Umar dan Khattab yayi alola sai ɗebo ruwa ya haka sai jikanan ɗinsa sai daga an fahimta amma wannan sunna ne asalin wannan da aka koyar na Annabi sallallahu alaihi wasallam na farilla shine ka wanke duka zuwa ƙasan nan zuwa ƙasan habanka ya shiga ciki koda baka wanke ciki zuwa jikin wuya ba an fahimta amma abin da yake cika shine in kai haka sai kuma ka wanke ka hada har zuwa ƙarshen inda wuya ya fara wannan yayi sau nawa sau uku idan an ce sau uku a wankin farko ya zama ko ina ya zaga ba wai a wanki na farko kai rabi a wanki na biyu ka kare sa rabin wanki na uku ka hade ka daure ya ba haka bane kowanne wanki ya zama ya game gaba daya ta yanda inda zaka tsaya a na farko ma za a iya cewa yayi sannan a cikin wannan wanki ka tabbatar kowanne lungu da kowanne wuri da ya zama makoya ta ruwa da ruwa ba zai iya shiga ba sai ka sa ya tsarkaka tabbatar ya isa kamar idonka misali zaka rufe saboda ka tabbatar da cewa saman fatar idonka ruwa ya jika kuna fahimta kamar kasar hancinka in ka wanke haka kawai ta yi ruwa ya gangara amma bai taba wato kan saman leɓenka ba duk wannan sai ka sa hannu ka tabbatar da cewa ko ina yawon ku jama'a ana fahimtar wannan sannan bayan ya gama wannan sai ya zo wanke hannu sai ya ɗebi ruwa sai ya zuba a hannunsa sai ya wanke tun daga kan saman yatsun hannun ya kai zuwa gwiwan hannun shi ma ya maimaita ɗaya biyu har sau uku idan an ce wankin hannu ba a farawa daga daidai nan wuyan hannu saboda da a farko ai ka wanke wancan wankin da kai baya tare da wannan wankin da zaka yi na farilla ne wanda Allah ya ce wa aidiyakum kuma daga nan ya fara illal marafiki sai ka hada zuwa nan in ka fara daga nan zuwa nan bai cika ba kuna fahimta in ka zo farawa duk da ka zuba sai ka fara tun daga sama zuwa nan ka tabbatar da cewa ba haka kawai kawai zaka yi ba kai haka ka juya hannu ta yadda zaka tabbatar da cikin nan hannu da bayan gwiwar hannunka su ma suna cikin abin da ya wanku domin da Allah ya ce ilal ka'baini yana nufi ma'al ka'baini ba yana nufi ila in ka je kusa da shi sai ka jiyo ba a'a sai ka hada hadda shi domin a larabcin an ce ila ke yana zuwa da ma'anar ma'a idan ka ce safartu min bauchi ila kanu na yi tafiya daga bauchi zuwa kano da ka je kofar kano sai ka jiyo ko ka shiga kano in baka shiga ba in ka je ka jiwa baka je kano ba to shi ma da aka ce ilal ka'baini sai ka shiga ka hada hadda shi shine ma'anar kai ilal ka'baini ai ilal mirfakain ilal mene mirfakain sannan in ka yi wannan hannun dama sai ka zo hannun hagu shi ma misla zalika irin yadda ka yi wa wannan tare da kula da maida hankali da tuna cewa alola kake yi don da yawa daga cikin mutane suna hira ko yana duba wayarsa yana karisa chatin dinsa yana alola saboda haka hankalinsa baya jiki ko yana kallon labarai baya tunanin cewa akwai dan wani wuri da ruwa bai samu ba irin wannan wuri da zaka tsallaka ruwa bai samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sa a saka a wuta shine ma nan wailul lil aqab minan nar ana fahimta ko don ka tabbata da cewa ko ina kai da hannunka ta yadda in an barka zaka ce lalle yawon ku da gaske kuma ka rika yi kamar an sa maka ido ne ana kallon ka lokacin da kake alola amma galibin mutane suka yi wannan kuskure saboda sanda suke yin alola hankalinsu ma baya jikinsu ba su ma tuna ibada suke yi ba shi yasa mutum zai yi kawai abu haka haka ta yadda inda zaka bi mutane da yawa wallahi zaka samu da yawa daga cikinsu alolan su bata yi ba ya nuna cewa sallar su bata yi ba ya nuna cewa in sun je lahira wallahi za su daku mutum ya maida hankali akan alola ka je ana dukanka me a ciki dan Allah ka tsaya ka nutsu kai alola ka wanke ko ina a hannu da kafa ka je ka bari mala'ika je chata ka a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqab minan nar azaba ta tabbata ga dugadugai waɗanda aka bar su ba a kula ba wajen wanke su azabar wuta ta dace da ma'abotansu haka bayan ya wanke hannayensa uku sai kuma ya ɗebi ruwa sai ya shafi kansa ana fahimta ko sai ya shafi kansa a cikin wannan hadisi zaka ji bai yi magana akan shafa kunne ba ana fahimta zaka ji bai faɗi shafar kunne ba saboda wato shafar kunne tana haɗe da shafar kai ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udhunani min ar-ra's kunnuwa suna tare da kai don haka da Allah ya ce ku shafi kai yana nufi ku shafa har da ina har da kunne idan muka je hadisin gaba da Abdullah ibn Zaid ya ficika don haka shi zai ka maka yadda ake shafa kunne a takaice yadda zaka ji a can gaba shine da ya sa hannunsa daga kai sai ya tafi da hannayen tun daga farko zuwa ƙarshe zuwa ƙeyarsa sannan sai ya dawo da hannayen zuwa gaban kansa ana fahimta yana gama ai akan sauran jika a hannunsa don haka bai sake sa wani sabon ruwa ba sai ya sanya yatsunsa guda biyu da ake ce sabbaha wannan da ake tasbihi da wannan yatsar ake nuna ta da ita da yar uwarta sai ya sa su a cikin kunnen babban dan yatsansa kuma guda biyu sai ya sa su a bayan kunnen sai ya rike kunnuwan guda biyu sai ya tafi da su ta yadda ya shafi bayan ya shafi cikin ta cikin ya shafa da waɗannan yatsu manuniya ta bayan kuma ya shafa da wannan babban yatsa wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kai an fahimci wannan sannan bayan ya gama wannan thumma ghasala rijlahul yumna ila al-ka'baini thalatha marrat sannan sai ya wanke kafarsa wato ta dama sau uku zuwa idan sawu shi ma da nace zuwa ina nufin me tare da hade da idan sawu idan ka wanke daga ƙasa sai ka zo jikin idan sawun sai ka kewaye su sai ka bar su baka wanke su ba baka wanke kafa ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce ilal ka'baini yana nufi ma'al ka'baini tare da idan sawu don haka karka wanke ka bar idan sawun shi ma ka wanke har da shi ba kuwa san idan sawu ba za mu je can gaba za ku je ma'anar idan sawu. Don haka dai wannan dan kashi da ya bulluko a wato gabar da take tsakanin ƙarshen kafa da kuma wato abin nan kasan digadigai da kuma inda sandar kafarka ta hadu da shi, wannan kashi da ya bulluko ta dama da hagu, wannan shi ake ce alka'aba. To dukan su biyu sai ka hada da su ka wanke. A cikin wannan kuma za a wanke kafafun tare da kulawa da mai da hankali har sau uku. Yana daga cikin sunnar da mutane da yawa ba sa kula da ita, shine wanke kafa sau nawa? Sau uku. Yawanci sau nawa kuke wanke kafa? Sau daya. Kaga ba kwa da ladar kenan. Amma idan ka sa bakin butarka ko ka debo da hannunka zaka zuba ne sai ka wanke kamar yadda kai na hannu. Ai da kai na hannu ma ka wanke haka zaka iya cewa ya isa, sai ka sake. Ita ma kafa bayan kai ka ji ya isa nan sai ka sake. Da ka sake nan sai ka ji ya kara isa sai ka sake don ya kara isa, saboda kana so ka kara isa har aljanna. Kuma ba a kara isa har aljanna sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Zaka ku dabbaka wannan sunna, wannan shi zai magance matsalar da yawa ake samu. Mutum yayi alola kafarsa bata yanku ba, in saboda wanki daya ake yi. Idan a famfo kake alola sai ka kai kafarka ka wanke, sai ka dago kafar ka cucuda ko sai ka sake mayarwa na biyu, a ruwan karewa zai yi ko kai din gajiya zaka yi, sai ka sake. Ai yawon ku ko ma ka sake wankewa. Zaka zo ka ji a hadisi na gaba, hatta an kahuma, har sai da tsaftace su. Kaga wanki na farko ya wanke ai, wanki na biyu ya kara wankewa, wanki na uku kuma ya kara wato wankewa ta yadda wato wannan ba muna magana akan kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya kake tsammani wato taushin kafar sa yake, ya kake tsammani tsaftar kafar, ya kake tsammani kyan kafar, amma ya wanke ta sau uku. Irin kafa ta da taka kuma sau nawa ya kamata ka wanke? Ai an baka arhane ma ka ce ka tsaya uku. To shi yasa a sunna wannan ukun zaka tsaya baka karawa koda yaya kafarka take, amma a cikin wannan wanki ukun ka tabbatar da cewa ko ina da ina yawon ku a kula a wurin wanke kafa da wurin wanke hannaye da wurin wankin fuska. A nan ake faduwa jarabawa a alola. Waɗannan wurare guda uku shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da kafa wajen shiga wuta a wajen alola. Wailul lil aqab minan nar, kuma al aqab jam'i ne na al aqib, shine diddigen mutum. Don haka mutane su kula dan Allah, in aka zo alola tun daga kan yatsunka na kafa ka tabbatar ruwa ya ratsa cikin yatsun, ka sa yatsunka ka tsefe, sannan daga baya ka je gefe da gefe ta dama da tagu. Galibi inda mutane ke barin lum'a gefen ta cikin kafar, ta gefen ciki da kuma ta kasan kafar, wannan dan kwarmin da yake karkashin kafa na tsakiya, wannan wurare da kuma tsakanin yatsu, wannan shine inda mutane ke barin lum'a. Sai kuma a baya jikin digadigai a dan bayan nan sai ga mutum ya bari. Don haka mutane don Allah su kula. Wannan muna gaya muku sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin bayan ya gama alolan shi Usman sai ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi irin wannan alolan sai ce duk wanda yayi irin wannan alolatawa, sannan sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu. To albarkar alolan da albarkar nafilar wanda ya yi ta mai cikakken khushu'i da kuma tunanin Ubangiji kadai ba tare da tunanin wani abu na duniya ba, zai sa a gafarta masa dukkan zunubansa. Saboda alola ita kanta hanya ce ta samun kafara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka wanke hannayenka kana wanke zunuban da hannayenka suka gabatar ne, idan ka wanke kafafunka kana wanke zunuban da kafafunka suka taka ne, idan ka wanke fuskarka kana wanke zunubai ne na idanka da ya gani, da hancinka da ya shaka, da bakinka da ya dantana, da kunnenka a lokacin da kake haba. Duk wannan abun da za a tambaya inna sam'a wal basara, a ce dukkan waɗannan abubuwa za ka samu daman kafara ta hanyar su. Ai ka samu sauki, haka kar mu yi wasa, ana samun wannan ne idan mutum ya zo yin alula, yayi kyakkyawar niyya, yayi kyakkyawar ikhlas, yayi kyakkyawar ikhlasi, sannan daga baya kuma yayi kyakkyawar mutaba'a, wato yayi kyakkyawan alula irin wadda ta dace da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alulansa. An ji wannan ko? To sai fa'idojin da suke cikin wannan hadisi. Fa'ida ta farko ita ce, mun ji yadda falalar alula take. Alula tana iya sa a gafarta maka zunubai. Daga cikin wannan hadisi mun ji cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da matukar muhimmanci, da yasa a cikin alula kowace gaba, kowane mataki sai an biyar da sunna ta ce, kuma da ya kai ga duk abin da za ka yi ashe sai ka tsaya ka ga irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Ka dubi fa Uthman yace, ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha, na gani ashe sai mun yi irin yadda aka ga yayi kafin namu yayi. Duk wanda yake alula saboda ya ga a gidansu haka ake yi, ko ya ga malaminsa haka yake yi, amma ba haka ne ya dace da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba, to alulan ba tai ba, sai ta dace da nahwa wudu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallama, irin alular manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa'ida ta gaba shine muna gane kwadaituwar sahabbai, Allah ya kare yarda a gare su wajen neman iltizami da sunna. Yanzu Usman girman da ya kai din nan, akwai wani babban malami a garin ku da zai iya kawo matsayin Usman? To ka duba, amma Usman fa yace, bari in nuna muku irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Shi ba bai zama authority ba, da zai ce wa mutane to ni kuma da irin nawa, ba ƙari ba ragi, sai irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Komin girman mutum, girman san shine girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi, amma faduwar ta ita ce duk inda ya nemi ya kawo nasa ba irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ya ƙara, to girman sa ya fadi, ko shi wane ne? Fa'ida ta gaba ita ce yadda muhimmancin khushu'i yake a cikin sallah da kuma ikhlasi. Wato idan ka shiga cikin sallah, wannan sallah fa ta nafila ce aka ce maka idan kai an gafarta maka zunubai, to idan kuma sallah farilla ce fa, Allah ce alladheena hum fi salatihim khashi'un, wannan sune asalin mu'minai kenan, qad aflaha almu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un, duk wanda yake mu'mini to baya yin sallah yana tunanin duniya, ko duniya ta zo zai kokari ya rabu da ita. A cikin sallah kan alal aqalli mutum ya samu khushu'i, ya ji cewa yana gaban Allah ne, kuma yana ganawa ne da Allah. Fa'ida ta gaba ita ce zunuban da aka ce za a gafarta wa mutum nan wasu irin zunubai ne kan? Shin zunubai ne gaba ɗaya har da kaba'iranka, miyagun laifuffukanka, ko kuma a'a saga'ir ne, ƙananan laifuffuka ne? Waɗansu malamai suka ce kowane irin zunubi ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taqaddama min dhanbihi, don haka kowane irin zunubi ya shiga ciki. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, banda waɗannan kinkima-kinkiman zunuban, waɗancan sai an haɗa da tuba, wannan zancen ya fi ƙarfi. Kar ka ɗauka daga ƴan alolanka haka kawai kaje kai ta ibga tsiyarka, baka tuba ba ga Allah, baka yi ƙoƙarin ka gyara ba, kawai sai ka ce daga kayi alola shikenan, aljanna arha, wallahi ba haka bane. Saboda wannan hadisi da yace ma taqaddama min dhanbihi ya baka umumi, to akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma da ya khassase maka, ya nuna maka cewa wasu iri ne. Shine hadisi na Abu Hurairah da yake cikin Sahih Muslim, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. صلولي بيار دينن ده جمعه زوا جمعه ده رمضان زوا رمضان دكان سو سنا زما كفاره غا كوانكين ده سكي تسكانين سو ده لوكوتان ده سكي تسكانين سو نا ابين ده اكا ايكتا ا تشيكي اذا اجتنبت الكبائر اذا ان غوجي مانيا مانيا الله زي يافي قنانا. Wannan shine ma'anar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, idan kuka gujewa manya manyan to kai baka guje wa manya-manyan ba kayi su, su wannan alwalan ba ita za ta wanke su ba sai an tuba. Amma duk laifin da kai idan ka zo ka tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. An fahimta yadda ake tuba ko shine ka ce wa Allah kana itirafi cewa ka aikata laifi, kana nadama akan kayi laifin, sannan kuma kayi niyyar ba za ka kara ba, don haka ka tuba a yafe maka. Wannan shine tuba, kana yi Allah ya yafe. Ana fahimta da kyau? Wannan abin da ya shafi tsakanin kai da Allah kenan. In kuma akwai abin da ya shafi tsakanin kai da wani, sai ka mayar masa kayansa, sai ka dawo kai wannan din. An gane ko? Yawa, kayan da ka ɗiba ko mutuncin da ka taɓa, sai ka je ka mayar ko ka gyara, sannan sai ka dawo, sai ka zo ka nemi Allah maɗaukin sarki yafe maka, ka yi nadama sai Allah yafe. Sannan a cikin wannan hadisi mun ji cewa wato ana so a rinka wanke gaɓoɓi sau uku-uku, ko ina ka ji uku-uku-uku-uku ko? Sannan kuma mun ji cewa ana wanke wato ƙafafu shi ma sau uku-uku ne, ba yanda mutane suka saba yi sau ɗaya ba. Sannan a ciki mun ji cewa wato sunna ne mai falala yin sallah nan da ake kiranta raka'ata al-wudu ko sunnatul wudu. Wannan alwala, wannan raka'a guda biyu ta musamman ce, shi ne duk lokacin da kai alwala to kai sallah. Idan lokacin sallar farilla ce, shikenan in kai alwala sai kai sallah. Ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah, dama kai fansilu wujuhakum zuwa ƙarshe. Amma idan kai alwala kuma lokacin ba lokacin sallar farilla bane, to tashi kai nafila raka'a biyu. Wannan nafila raka'a biyu tana da muhimmancin da malaman Shafi'iyya suka ce ko ba lokacin nafila bane an yarda kai. Bayan sallar asuba ne kaga ba nafila a lokacin, amma ka tashi ka take alola, kana yin alola ka tashi kai wa wannan alolan nafila raka'a biyu. Bayan sallar la'asar ne ba nafila lokacin, amma kayi ita alola ta musamman, to kai wa wannan alolan nafila raka'a biyu. Ana fahimta? Wannan nafilar sunanta sunnatul wudu, sunna ce ba dole ba, amma tana da matukar muhimmanci. Bari ka ji kaɗan daga cikin muhimmancinta. Muhimmancinta shi ne wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yana yin irin wannan alula, amma ba sai ka yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka tashi kai nafila raka'a biyu. Kuma nafila raka'a biyun ta zama a cikinta Allah kadai kake tunawa, to shikenan an yafe maka zunubanka. Mutum yana iya yi wa wannan nafilan abinda ake ce salatu tauba, shine mutum yayi wani laifi wanda ya dame shi, to tashi kai irin wannan alolar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nitse, sai ka tashi sai kai nafila raka'a biyu, baka tuna kowa ba sai Allah. A cikin sallan nan taka a sujada ka tuba ga Allah, ka nemi Allah ya yafe maka, kai da na sanin me yasa ka aikata wannan komin girman laifin ba, ko komin girman laifukan da ka san ka tara, kana yin wannan lafira raka'a biyu kai sallama, shikenan Allah ya yafe, kun satanta kenan, ba komai tsakaninka da Allah. Ana fahimta? Sannan fa'idar ta ta gaba ita ce tana iya saka ka je aljanna da wuri, irin wannan nafila da kuma yawan zama da alola irin wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa ake so koyaushe daga cikin falala alola ka rika kokarin zama da alola koyaushe. Ba sai karka karya alola ba, amma kana karyawa ka sake alola. Galibin lokuta ya zama kawai kai in an zo sallah ba sai ka je alola ba, dama kana da alola. In za ka fita a gida ka yi alola, in za ka bar shago ka yi alola, in za ka shiga makaranta ya yi alola, in za ka fito ma ka yi. Koyaushe kawai in ka je ka yi tsarki, to kar ya zama haka kawai kana gama yi alola a wurin. Idan akwai lokaci da dama da wuri sai ka yi nafila kuma raka'a biyu. In babu dai alolar ta zama tana nan. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da safe an tashi, sai ce ina Bilal? Ya ce gani ya Rasulallah. Sai ce kai wani aiki ne kake yi a musulunci har na ganka ka riga da shiga aljanna diya? Wannan maganar kaga ai babba ce. Bilal ya ce ni din, ya ce kwarai. jiya mun shiga aljanna muna watayawa ni da mala'ika jibrilu sai na jika sami'tu khashkhashataka fil janna sai na ji chas 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 ana tafiya a cikin aljanna nace waye wannan muka matsa gaba sai na ga kai ne ga ya mu menene sirrin kaga ai bilal dole wannan maganar ta zama babbar magana ce a wurin sa bilal yace ya rasulullahi ni ban san wani aiki da nake yi ba in banda ko yaushe ina zama da alola kuma da zarar nayi alola zan yi nafila raka'a biyu an zo wurin kenan kana so ka shiga aljanna a jingo tsin takonka a cikin aljanna alayka bi sunnatil wudu wa alayka bi wudu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما رواه مسلم وعن أمر بن شعيب أن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصححه ابن خزيمة وإسناده ثابت إلى أمري فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم
تو أين يوانا ندوك الأس سابو ماليسي عن فطر عن أبي فروة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وانا ديسي ما لم يتشي دقا تشمر ويتنسى أكوي فطر شيكما ياتامو دقا أبو فروة شيكما دقا عبد الرحمن ابن أبي ليلى شي وانا fitr da aka fara ji din nan shine fitr ibn khalifa al-kufi al-makhzumi shi yana ɗaya daga cikin wanda aka dan yi sabani akan karfin sa a cikin hadisi da yawa ɗaya daga ciki sun ce sika ne waɗansu kuma sun ce a'a shi hasanul hadis ne ba wato abin nan bai da karfi da har ya zama sika sun ce saboda dalilin an dan tuhume shi da wani abu na bid'an shi an ci shi ya samo daga Abu Farwa Abu Farwa kuma malam ya faɗi sunan sa shine Muslim ibn Salim al-Juhani shi kuma daga Abdurrahman ibn Abi Layla shi kuma ya ce naga Aliyu ibn Abi Talib khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masoyinsa kuma dan uwansa dan babbansa kenan Abu Talib kuma khalifan sa na hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ne wanda shi manzon Allah ke son sa kuma wato Allah yake son sa kuma shi ma yake son Allah rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah kare yarda a gare shi ya rasu a shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar wato a daren 21 ga watan Ramadan ana kyautar zaton daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan aka kashe shi shi ma yayin shahada Allah ya kare yarda a gare shi to shi Ali ibn Abi Talib shi ma yayi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai sahabbai kowa ma sai yayi kaji Usman yayi yanzu kuma kaji Ali shi ma yana yi da yayi fagatala wajhahu salasan sai ya wanke fuskar sa sau uku shi ya tsallake batun hannu da kuku da ba yana fadan manya-manya yana so ya nuna wa mutane daidai wani wuri ne da ya gani sai ce ga irin yadda ya wanke nan wurin ba wai dole zai gaya maka alwala a cike bane wa ghasala zira'ihi salasan sannan ya wanke wato zira'in sa yana nufi hannunsa da sandar hannun har zuwa gwiwar hannu sau uku wa mataha bi ra'sihi wahidatan ya shafa fuskansa kuma sau daya kaga wannan nassi ne cewa shafan kai sau nawa ake yi sau daya thumma qala hakaza wudu'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine yadda alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wannan hadisi Abu Dawud da ruwaito daga Ziyad ibn Ayyub daga Ubaidillah Mus daga Ubaidillah wato daga Fitr kuma mala yace ruwa wato abun nan marwaitansa dukkan su gaskatattu ne kuma wadanda aka fitar musu da hadisai a cikin wato sahih sanan mala yake wa hadisi na biyu daga Amr ibn Yahya al-Mazini shi kuma daga babansa kuma yace na halarci shahidtu Amr ibn Abi Hasan na halarci yayin da Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid ya tambayi Abdullah ibn Zaid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam yaya alolar annabi sallallahu alaihi wasallam take shi Amr ibn Yahya al-Mazini ya ji daga babansa kuma ya ji daga kakansa wannan Amr din da kaji kakan wancan ne da aka sai yace ina nan lokacin da babana shi kuma ya ga babansa yana tambaya kuna fahimtar maganar yawa ya tambayi Abdullah ibn Zaid cewa yaya alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ne sai Abdullah ibn Zaid da'a bi taurin mimma sai ce a kawo masa tasa ta ruwa at-taur shine wato al-ina'u as-saghir alladhi yudau fihi al-ma li ghasl al-yad dan kwano karami wanda ake zuba don wanke hannu to amma cikin wannan din har ya isa ayi alola saboda ana son takaita ruwa kenan kamar kace abinda bai wuce kofi ba kenan فتوضا لهم سي يمسوا الولا ذا irin yanda ya fa akfa'ahu ala yadayhi sai tankwara wannan tasar akan hannayensa ya tankwara ruwan ya zuba bai tsoma hannunsa a ciki ba fakatalahu ma salasan sai ya wanke wadannan hannayena su sau uku thumma adkala yadahu fil ina sannan sai sake sannan yanzu kuma sai ya sanya hannunsa a cikin ruwan sai ya debo famadmada sai kurkure baki wastan shaka ya kurkure a ya shaka wastan sara kuma ya face salasan sau uku bi salati garafatin da kamfata uku kun fahimta yawa kamfata daya ya kurkure baki ya shaka ya face daya kenan ya sake kamfata ya kurkure baki ya shaka ya face biyu kenan ya sake kamfata ya kurkure ya shaka ya face kamar yadda muka yi bayani a baya an fahimta thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ruwan sai ya debo fa ghasala yadayhi ila al mirfaqain sai ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannu daga sama kenan marratayn sau nawa sau biyu nan ba sau uku ba wanda ya nuna maka cewa ya halatta ayi uku kuma ya halatta a rage uku in dai yawon ku ba dole bane wannan uku ukun sunna ne mustahabbi idan an rage ba ai laifi ba thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin wannan abun ruwan fa masaha bi ra'sihi ya debo ruwa ya shafa a hannayensa sai ya shafi kansa fa aqbala bi yadayhi sai ya sa hannayensa daga gaban kan ya kai zuwa baya wa adbara sannan ya sake daukowa daga baya ya debo zuwa gaba bihima da hannayensa biyu thumma adkhala yadahu fil ina sannan sai ya sanya hannunsa a cikin wannan mazubin ruwa fa ghasala rijlaihi sai ya kamfato ruwa ya wanke kafafunsa duka biyu ilal ka'baini zuwa idan sawu fa kala bayan ya gama sai ya ce haka da ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yatawadda haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana alola wannan alolar akwai bambanci da ta Usman babu akwai bambanci da ta Ali babu saboda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum iri daya ne in dai akan ibada ne ya tsaya irin yadda Allah ya umurce shi don haka kai ma in zaka yi kullum haka zaka dawama ba zaka bambanta ba iri daya nan yadda ka fara haka za a gama an fahimta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya cewa ya famad mada wastansara salasa marratin min gharfatin wahida sai ya kurkure baki ya kuma face hanci har sau uku amma da kamfata daya yana nufi idan ya kamfaci daya sai ya kurkure ya sheka ya hanci ya face ya sake yi a kamfata daya yake hada baki da hanci gaba daya a lokaci guda an fahimci wannan wannan kuma duk mun yi bayani wa fi riwayatin a cikin wata riwaya bada bi muqaddami ra'sihi da yazo shafar kai sai ya fara daga gaban kansa hatta zahaba bihi ma ila qafa har ya tafi da hannayensa zuwa kiyarsa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sanan ya dawo da hannayen zuwa inda ya fara muttafaqun alai wannan da bukhari da muslim suka ruwaito makaranta hadisi daga ba lokaci ya cika to a cikin wannan hadisi da muka karanta mun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alola cikakkiya kuma yana yi a gaban sahabbai a aikace domin su koya su gani su yi irin sa kuma mu ma su koya mana sun kuwa yi irin nasa sun kuma koya mana yanzu abin da ya rage da mu shine mu yi aiki da irin wannan yadda muka ji da wannan hadisi da muka ji da kuma waɗansu hadisan da aka karanta wanda yanzu ba mu fassara su ba duk wannan ku bi mu bashi idan Allah ya gamu darasi na gaba za mu sake bitar su sannan mu ji dimbin fa'idoji da darusa da suke cikin su Allah ubangiji ya bamu albarkacin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bamu baiwa ta yin aiki da su kuma ya bamu falala ta samun lada akan abinda muka aikata ya gafarta mana kurakurai ya daidaita mana al'amuran mu kuma ya bamu kyakkyawan karshe abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.